بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام
إن أمنا بركة سادوا وانا جمتي نران الجمعة ودا شيني أشرين دا أكو غواتن الجمادى الأولى شكرا تدبو ديانا داريور دا أربعين دا بقوي بهجران مايكين الله صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة ودا شيزو دي دي دا قوم شاهو نغا واتن شاد ايا شكرا تدبو بيو دا أشرين دا بيار ميلادية ما هدا وانا مسلاة شيمي تارن البركة مسلاة جمعة نا عثمان بن عفان دا كيباين صوهن إلان بانك أنا شكين غرم بوتي domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka mai suna muqaddimatul akhdari wanda aka fi sanin sa da ahlari ko lahallari wannan darasin namu ne yau shine darasi na 48 a cikin jerin darasan da muke a cikin littafin wanda idan ba manta ba har yanzu dai muna cikin babun fisahwi babin da ke magana akan rafkanuwa a cikin sallah da yadda ake gyara rafkanuwa wadda alhamdulillah karatu tayi nisa kusan abun da ya rage bashi da yawa domin daman wannan babin shine babin karshe ma a littafin watakila ya kasance darasi ɗaya biyu zamu iya kammala littafin gaba ɗaya da ikon Allah to a darasin da ya gabata a baya mun tsaya ne a shafi na 59 shafi na 59 inda malam yayi bayani akan abun da ya shafi idan limamin ka ya miƙe tsaye a lokacin yayi raka'a biyu a maimakon ya zauna yayi zaman tahiyyan farko to kai fa ba za ka bi shi ba okay za ka yi masa tasbihi ka ce subhanallah idan har ya riga ya bar kasa ma'ana hannayensa da gwiwoyinsa sun riga sun rabu da kasa ba zai dawo domin yayi wannan tahiyyan ba sai ya ci gaba da sallansa kawai idan kuma bai riga rabu da kasa ba zai dawo dan ayi tahiyyan farko kafin a ci gaba da sallah su har ma muka yi bayani takaitacce akan cewa idan har ya kasance kafin ya rabu da kasa ne tasbihin naka ya zo ya gane kuskuren sai maza ya dawo to wannan babu wani sujada da ake bin sa bashi na qabli saboda babu wani abun da na ƙari bai riga ya miƙe ba babu qabli babu ba'di amma idan ya kasance sai da ya riga ya rabu da kasa kafin tasbihin naka yake faruwa kake ake tuna masa ko ake sanar da shi kuskuren da ya faru na rashin yin tahiyya to a lokacin ba zai dawo zuwa ga tahiyyan ba zai ci gaba da sallan sa kai dai kawai ya sa a rai cewa akwai sujadan qabli da ya tahau kansa wanda zai yi ta gabanin yayi sallama to mu dauka kuma cewa ya riga ya miƙe da aka yi masa tasbihi subhanallah sai ya dawo bayan fa riga ya miƙe to shi ma mun yi karatu akai cewa idan aka ta faru to idan ya dawo din zai yi sujada ne na ba'di bayan ya idar da sallah saboda me yayi ƙari a cikin abin da baya jinsin sallah wannan miƙe wanda yayi da dawowar nasa baya cikin tsarin sallah don haka wannan ya zama a matsayin ƙari a sallar sa don haka zai yi sujadan ba'di domin in ba manta ba dama tun farkon babin malam ya mana bayani cewa formulan yadda ake yin sujudan qabli shine idan aka yi ragi a sallah in kai ragi to qabli za ka yi in kuma kai ƙari ba'di ne kowanne da yadda yake kasancewa to wannan ne shi ne takaitaccen bayani da kuma wato dan muraja'a da bita akan abin da muka yi wancan satin to dorin karatu na yau shine malam ya yi tambaya ya ce wa kaifa in jalasa fil ula aw fi thalitha to ya al'amarin zai kasance haka ne ya al'amarin zai kasance idan limami da ake bin sa sallah sai ya zauna a raka'an farko ai kun ga idan mutun yayi raka'an farko a sallah ai mikewa zai babu wani tahiyya da kai raka dai a ce ai tahiyya to amma sai aka yi aka samu kuskure daga wajen limam kawai sai ya zauna a daidai wannan gaban aw fi thalitha ko kuma lokacin da ya raka uku watakila sallan mai raka hudu ne to ya raka uku kun ga ya kamata a ce ya mike ne dan ya ciko na hudun to ai makon ya mike sai ya zauna to idan haka ta faru kuma ya zai yi ya hukuncin yake kun ga kenan idan an fahimta da kyau wannan karatunmu ne wanda ya zama kaman akasin wanda muka yi wancan satin ne wancan karin me ya faru shine mana ya mike ne a maimakon yayi me ya zauna yayi zaman tahiyya yanzu kuma ba wajen tahiyyan bane sai ya zauna dan yayi tahiyya shi kuma ana fahimta to wannan shine abinda malamin ya tambaya akai kuma zamu ji amsan yanzu nan yace wa in jalasa fil ula idan limami ya zauna a raka'an farko aw fi thalitha ko ya zauna a raka'a na biyu a maimakon ya mike faqum malam yace to a lokacin kai kam da kake bin sa a matsayin ka na mamu ka mike abunka wala tajlis ma'ahu kada ka yadda ka zauna tare da shi ya zauna to kai kuma sai ka mike saboda a lokacin ba wuri ne na zama ba amma bai wani cewa kuma kawai shikenan haka da ka mike ba tare da ka tunatar da shi ba rafkanuwa ne sai kai masa tasbihi domin shi ma ya gane wato an samu kuskure a daidai wannan gaba din abinda wannan maganar malam yake nufi shine annaka idza jalasa imamuka fi muhallin la yusra'u fihi aljulus cewa idan limamin ka ya zauna inda ba wurin zama bane na tahiyya ba wurin da ya cancanta a ce an zauna a yi zaman tahiyya bane ba fala tuwafiquhu fi hadha aljulus kada ka yadda ka dace da shi ku yi daidai a wannan zaman yadda ya zauna ka ce kai ma to tunda limamin ka ne ai kana bin sa ne ya zauna kai ma ka zauna tunda ka tabbatar kuskure ne kana da yakinin lallai ba zama ya kamata ai ba domin raka'an farko ne wannan ko raka'a ta uku ce kamata ya amike kuma sai gashi ya zauna to kai ba za ka bin shi ba akan wannan kuskuren nasa kai ka mike abinka amma kafin mike wannan ka bal sabbih bihi sai kai masa tasbih ka ce subhanallah domin da haka ake gane cewa an samu kuskure da rafkanuwa a cikin sallah ba magana za a yi ba wannan kalma ta tasbihi za a faɗa la'allahu yatadhakkaru fayarji'u watakila shi limamin sai ya tuna ya gane cewa fa yayi kuskure sai ya dawo ma'ana kenan sai ya kasance ya mike sai mike ya cigaba da wato kawo raka'a da take gaban a maimakon zaman da yi wanda zama ne na kuskure ina fata an fahimta ya jama'a saboda haka idan liman ya kamata a ce yayi zama yayi raka'an farko mikewa zai yi sai ya zauna to kai ba za ka bi shi ba za ka yi masa tasbihi sai kuma ka mike a lokacin kun ga idan shi ya zauna kai ka mike kuma da kai ji masa tasbihi da ya gane haka sai ya mike kun ga a hoton abun zai zama ka riga shi mikewa to a lokacin ba komai ko ba haka bane kai ka ya san cewa raka'a ɗaya aka yi ba wurin zama bane na ai zauna ai tahiyya ko kuma kana tabbacin cewa raka'a uku aka yi mikewa ya kamata a ciko sauran raka'an sai liman yayi kuskure ya zauna to aka ce kai ba za ka bi shi ba sai ka mike to amma kafin mike wannan ka lalle kai masa tasbihi ka sanar da shi cewa lalle yayi kuskure to shine muke cewa kun ga ainihin tsarin abun zai zama kai ka riga shi mike watan da shi zama yi sai daga baya shi zai mike saboda tasbihin ka to wannan rigashin da kai ba komai akan ka saboda wato shine daidai a sallan daman shi ma abin da ya kamata yake nan sai ya kuskure da baka bi shi akan kuskuren baka mike to koda ka riga shi mikewan ba laifi bane ba baka yi wani ba wata matsala a sallan ka to da haka wannan shine ka'ida din gaba na biyu a cikin karatu yace wa in sajada wahidatan idan limami yayi sujjada guda ɗaya kawai wa taraka thaniyata ya bar sujjada ta biyun fasabbih bihi to a lokacin shi ma sai kai masa tasbihi kace subhanallah saboda liman ya gane cewa lalle yayi kuskure akwai gyara wala taqum ma'ahu malam yace badaka mike tare da shi ba ma'ana yayi sujjada guda ɗaya a maimakon ya kawo ta biyun kawai sai mike sai abunsa ko kuma ya ci gaba da tahiyya to kai badaka bi shi ba akan wannan kuskuren saboda ka san akwai ragowar ɗaya daman duk raka'a tana da sujjada guda biyu ne to tunda yanzu ɗaya yayi kaga akwai ragowar ɗaya a baya bai yi ba bisa kuskure to kai za ka yi masa tasbihi saboda ya gane lallai akwai kuskure a abin da ya yi sannan kuma ba da ka bi shi ba akan rage wanda ya kai da ka yi masa tasbihi in bai dawo ba kamar yadda za mu zo a karatu kai za ka yi sujjadanka sannan sai ka bi shi in kuma ya dawo sai ku yi tare shine yace wala taqum ma'ahu balaka bi shi ku tsaya tare da shi ma'ana kai ka tsaya yadda ya tsaya ba illa anta khaba aqdaru ku'ihi inda kawai za a baka daman ka tashi ka bi shi shine idan kana jin tsoron kada ya kai ma har yayi ruku'u a raka'an da yaje ta gaban idan har ka ji tsoron zai iya yin ruku'u kafin kai wannan sujada guda ɗayan ka kamo shi yace fa atba'hu to kawai a lokacin ka bi shi ma'ana ka hakura da yin wannan sujada din kai ma wala tajlis ba'da zalika ma'ahu bara ka sake zama tare da shi ba daga wannan abun da ya faru la fi thaniyatin wala fi rabi'a ko a raka'a ta biyu ko a raka'a ta hudu fa idza sallama fazid raka'atan ukhra da ka idan liman kuka yi a wannan tsarin ya kasance kana tunanin idan kace sai ka gyara wannan sujada guda ɗayan da shi bai yi ta ba har za ta kai mai tashi yayi ruku'u kai baka samu raka'an gaban ba to a lokacin sai ka hakura da yin wannan sujadan gyaran sai ka miƙe dan ka bi shi ku yi tare amma kuma in aka yi sallama aka idar da sallam kai sai ka karo raka'a daya badalan min raka'atin lati alghaitaha wato a maimakon a madadin raka'an nan wanda ba a yi mata sujjada ɗaya ba aka yi ɗaya aka bar ɗayan tunda kai ma yanzu ai baka yi ɗayan ba saboda kana jin tsoron kada har yayi ruku'u baka ma gama yin ɗayan ba sai ka bi shi to da ka bi shi din ba laifi amma ka sani bayan an yi sallama zaka tashi ka karo raka'a ɗaya dan ka cika wannan gibin sai zama kenan ita wannan raka'an da aka samu matsala ya zama limamin ku sujjada guda ɗaya yayi kuma kai ma ka bi shi akan ka saboda din tsoron kada ka rasa ruku'un raka'an gaba to laka ana bin ku bashin raka'a da ku yi watsi da wannan raka'an din kenan a cire ta a cikin lissafi saboda an manta ba ai wani rukuni ba kuma daman wannan da dadan karatu ne da muka yi shi anan cewa shi sujada na qabli ko ba'di yana shafan iya sunnonin sallah ne kawai don haka babu farillai babu mustahabbai in farilla ka bari sujada ba zai gyara maka farilla ba shi ya girmi a ce wai sujada zai gyara shi sai dai ka cire wannan ragan a cikin lissafin rakoin sallanka sai ka karo wata a madadin wannan ɗayan don haka idan sallanka ta asuba ce mai raka'a biyu sai aga cewa ka yi raka'a uku kai a raga ka san cewa ka cire raka'a ɗaya kai wurgi da ita ba ta cikin lissafi saboda wani mantuwa da kai ba kai wani rukuni na sujjada ba an fahimta haka idan misali sallan azhar ne ko la'asar masu raka'a hudu a lokacin sai ya zama za ka kai sallar raka'a biyar ne ai ta mamaki amma kai ka san cewa raka'a hudu kai saboda ka cire ɗaya ka wurgar wanda aka samu matsala a cikin da ba kai wani rukuni daga cikin rukunan sallah ba wannan shine abinda mutum zai yi idan yayi biyayya wa liman a lokacin da bai yi sujada guda ɗaya ba yayi ɗaya ya bar ɗayan sai ya tashi ya kawo raka'a ɗaya a madadin wannan wanda aka samu wannan matsalar rashin yin sujada din amma kuma yadda zai yi tsarin kawowan baniyan baniyan ma'ana yana mai gini akan sallansa abinda yake nufi da baniyan kamar yadda muka wuce a baya cewa dai zama kana wato ya zama idan da ka kawo na rakan a matsayin ginawa za ka yi ba biyan bashin wanda ka samu matsala a kanta ba misali sallan azhar ne sai kasance wanda ka samu wannan rabkanuwar rashin yin sujada guda ɗayan aka yi ɗaya ba a yi ɗaya ba a raka'a ta biyu ce aka samu matsalan raka'a ta biyu na sallan azhar ya tsarin karatun ta yake karatun fatiha da sura a boye ko azhar raka'a ta biyu nake faɗa kun ga kenan karatun fatiha da sura to amma yanzu tunda kai alissafin ka a ranka kai wurgi da wannan raka'an tunda ba a samu an yi sujada guda ɗaya a cikin ta ba to idan ka tashi zaka ciko wata raka'a sai kasance kawai iya zallan fatiha da kai babu sura idan aka ce zaka yi fatiha da sura sai ya zama ka biya bashin wancan wanda aka samu matsalan ne a matsayin raka'a ta biyu mai karatun fatiha da sura amma yanzu idan ka tashi zaka yi wannan gyaran abinda zaka yi shine ka kawo iya fatiha kawai shine ma'ana kana mai gini akan sallan naka ba biyan bashin abinda ya wuce ba an fahimci wannan wa tasjudu qabla salam sannan zaka yi sujjada kafin sallama ma'ana sujjada na qabli to anan ya me yasa zaka yi sujada na qabli kuma bayan a hakika kuma kaman kare kai raka'a hudu ne sai aka kai raka'a biyar saboda yanzu ka goye wata raka'an da alisabin ka kacira ɗaya daga cikin rukun sallan ka saboda kuskuren da aka samu kun ga a zahiri kaman kare kai to amma kuma sai ya ce mana zaka yi qabli me amsa game da wannan turkatarkan akwai iskali wataƙila wani ya gane ba wani kuskure da malam ya amma dai wataƙila mai karantawa sama-sama ya ga cewa to ya za a kuma a ce qabli zai yi a maimakon ba'di tunda an ce ba adin nan in kai kari ne kuma gashi kamar a zahiri kari akai kabul kuma ragi ne yake jawo a yi shi to amma kuma ya ce kabul za a yi me amsa na to jami jiddan sujudan da aka rage idan kun lura ai ita kanta raka'a mai sujudan da aka rage ma ai wurgi da ita ba ta ma lissafi ita kun ga ba ma ba za a yi lissafi da ita ba magana rage sujuda da aka yi don haka ai mun faɗa yanzu nan cewa shi sujuda idan aka rage shi fa sujuda ba ya gyara shi sujuda a sallah a matsayin rukuni ne in babu shi to sai dai a tashi wannan raka'an daga aiki don haka kenan ba sujuda ne yasa ba rage sujuda ne yasa za a yi kabuli ba abinda zai jawo a yi kabuli shine tunda an ce gini za a yi akan sallah kamar na ba misali idan ya zama kuskuren da aka samu a raka'a ta biyu ce ta sallan azhar raka'a ta biyu ta sallan azhar ana karanta fatiha da me da sura karatun sura me a sallah sunna ne to da aka ce idan ka samu matsala a wannan raka'a ta biyu baka yi sujuda guda ɗaya ba ɗaya kai ka bar ɗaya saboda kuskure a ƙarshen sallan za a goye wata raka'a a matsayin an yi wurgi da wannan raka'an da aka samu wannan matsala to kun ga goyen da za a yi din aka ce za ka yi shi a tsarin kana cika sallah ne ba raba wancan wanda aka samu matsalan za ka yi ba ana fahimta don haka idan ya zama goyawa za ka yi sai ya zama iya karatun fatiha za ka yi babu sura alhali wanda aka samu matsalan kuma ita mai karatun fatiha ce da sura yanzu kun ga kenan ka rage karatun sura saboda gini kake yi ba rama ta kake yi ba wannan rashin karanta suran shi ya jawo za ka yi kabuli don Allah an gane yanzu to da haka abin na da sauki amma idan aka dan abin nan za a fahimce shi da kyau to wannan shine abin da mallam yake faɗa to anan wurin a na dan tattaro mana wasu abubuwa wanda ya kamata mu kula da su a irin wannan gaba idan matsala ta faru mallam idan ku lura a cikin bayanin nasa daidai gaban inda yake cewa wala taqum ma'ahu illa an takhafa aqda ruku'ihi fa atbi'hu ولا تجلس بعد ذلك مع ابو لا في ثانيه ولا في رابعه nan abun da yake nunawa shine daga lokacin da ka samu wannan matsalan ka ji tsoron cewa kada kuma ya kai mu har yayi ruku a raka'an gaba to ka bi shi a haka sannan kuma kada ka yadda ka sake wani zama tare da shi ko zaman farko ma'ana tahiyyan farko ko zaman tahiyyan karshe don haka sai ya zama kenan yanzu kaman an raba ka da limamin kawai dai tun da ya samu wannan matsalan kaman kowa na cin gashin kansa sallan ka zaka yi daban wannan shine inda bayanin malamin ya fuskanta amma gaskiya da yawa daga cikin malamai suna da fahimta aka sun wannan musamman sauran mazabobi wannan shine ra'ayin mazhaban malikiyya amma mafi yawancin mazabobi suna cewa wa in sajada wahidatan idan limamin ka yi sujuda guda ɗaya a sallan sa a wata raka'a daga cikin rukuin sallah wata raka'a thaniya sai ya manta bai yi ɗayan sujudan na biyu ba fasabbih bihi to kai masa tasbihi liyarji saboda ya samu ya dawo idan kuskure ne wala taqum ma'ahu kada ka yadda ka miƙe tare da shi a lokacin da ka san cewa bai yi wata sujuda ba kuma kai masa tasbihi bai dawo ba to ba za ka masa biyayya ba a wannan lokacin wa in istamarra qa'iman idan limamin ka ya ci gaba da miƙewa bai dawo ba saboda tasbihin da aka yi masa wa lam yarji wa khifta aqda ruku'ihi qabla itiyanika bi sajdatil matruka kuma ka ji tsoron cewa zai iya wuce ka a wannan sujuda din da kafin kai wannan sujudan na gyaran har zai iya wata ruku'u to duk da haka dai ba da ka ce zaka bi shi ba kai wannan sujudan ta yadda koda yayi ruku'un kafin kai ka dago zaka iya bin sa haka har kai ruku'un duk da yayi ruku'un har ya riga ya dago inda yake zama idan limami yayi ruku har ya dago baka samu sallan ba shine idan kana wajen sallan a lokacin da ka jona ta idan kana waje ne lokacin ka zo ka samu yayi ruku kana Allah Allah ka samu rukun kana zuwa har ya dago to shikenan baka samu wannan raka'an ba amma idan daman kana cikin sallan ne sai wani abu ya same ka watakila wani mantuwa ko hankalinka ya tafi wani waje ko wannan irin matsalan ya faru na cewa limamin bai yi sujada na biyu ba ka tsaya kana yin sujada din kaga ai kana cikin sallan already kuna tare da shi to da haka koda ya zo ya yi karatu har ya yi ruku har ya dago a lokacin duk da ba ku yi ruku'un tare ba kai ka zo kai naka daga baya ka samu raka'a saboda kana cikin sallan dama an fahimta amma idan kana wajen sallan ne ya kasance limamin ka har ya yi ruku'u har ya dago ba ku yi tare ba to wannan kan ba ka samu ita wannan raka'an ba amma idan daman kuna cikin sallan sai aka samu wani gosulo ya kasance limamin har ya wuce ka da wasu abubuwa to kana iya zuwa ka bi bayansa kuma sallan ta yi don Allah an gane wannan shine abin da malamai suke faɗa a dunkulallen magana sai mu ce abu na farko dai shine lalle duk mamun da yake bin liman yana da kyau ya kula da sallan ma'ana ya tara hankalinsa ya san me ake yi ya daina yawo da tunaninsa zuwa wani gu idan ana cikin sallan sai ya kasance limami ya samu kuskure ko rafkanuwa wadda a hakika haka abun yake a iya yaqininka haka ka tabbatar to a lokacin sai kai masa tasbihi ka ce masa subhanallah abun da yasa nake faɗan wannan saboda a wasu lokutan ka iya samu wani daga cikin mamu saboda watakila hankalinsa ya tafi wani waje ko kuma shedan ko dai wani abu na wahami ya same shi ana sallan daidai sai ya ga kaman ba daidai bane karshe shine ba daidai ba kuma sai ya nuna liman ne ba daidai ba ana haye masa tasbihi a lokacin da kuma shine a tunaninsa yake ganin ba daidai ba alhali kuma daidai aka yi sallah din ana fahimtar wannan don haka kai a matsayinka na mamu ka kiyaye kafin kai ce ma limamin ka subhanallah na nuna cewa lalle yayi wani kuskure a sallah sai ka samu yakinin tabbas haka kuskuren ne ba wai kawai kana dan zato ya kamata fa a ce an yi zaman tahiya ne kuma kaga limamin ya miƙe to in dai ba ka samu wani wanda shi ma watakila hakan wato ya zo masa a tunani ba kai sai zama zato kake haka ne ko ba haka ba to ka kyale kawai a tafi a haka musamman ba kai kadai bane imamun akwai imamu da yawa domin ba zai yiwu a ce dukkan ku mutanen da kuke bin limamin a ce dukkan ku ba wanda yake kula da abin da ake ciki ba don haka idan kai ne kake contemplating cewa haka ne ko ba haka ba to ka balle man kawai ya ci gaba da sallan sa amma in kana da yaqini ko kai kadai ne ka tabbatar cewa tabbas fa yanzu raka'a biyu akai ya kamata a je na uku ne sai liman yayi wani abu daban to wannan da ka masa tasbihi ko da kai kadai ne ka gano haka duk sauran tunanin su bai je ba don haka dai lallai duk mamu ya tabbatar cewa kafin yayi gyara wa liman ya tabbatar da cewa gyaran ne na tabbas ko kuma zato ne in zato ne ka kyale shi in kuma ka tabbatar to lallai kai tasbihi din abu na biyu shine adamu akhdhil imami bi tanbihil ma'mumina lahu wannan lokacin a iya samu mamu su yi maliman gyara ta hanyar fadin subhanallah na cewa an samu na rafkanuwa a sallah to amma kuma sai ya zama limamin ya ki yadda da nasu to irin wannan rashin yaddan shi limami ga gyaran da mamu da su yi masa bai rabuwa daga cikin rabo guda biyu kaso na farko shine abinda zai sa a yi maliman gyara ya ki gyaruwa an yi jizima bi sawabi nafsihi shine zama shi ya yadda da kansa 100% yana ga lalle tabbas daidai yake wannan gyaran da kuke masa yana ganin kuskure ne gyaran naku da gyara don haka shi ya tabbatar da daidan abun da yake babu kuskure to don haka idan har liman yana da yaqinin tabbas shi bai yi wani kuskure a sallan sa ba yadda yinnan haka abun yake sai kuma ya ji wasu daga cikin mamu suna ta masa tasbihi subhanallah subhanallah to kare kula da su mutaka yana da yaqinin tabbas shi akan daidai yake ba zai saurare su ba an ji na farko na biyu abin da zai sa liman ya ki dawowa ko da an yi masa tasbihi shine i'tiqadu anna man faraqa al-ard la yarji'u shine ta iya yiwa a tunaninsa ya kasance kamar yadda aka karanta a baya idan limami yayi mantuwa bai tahiyyan farko ba in har ya rabu da kasa ya miƙe tsaye to ai an ce kowa masa tasbihi babu dawowa saboda ya riga ya rabu da kasa to amma a irin wannan tsarin ne sai ya tunanin wannan abun zai shiga cikin ko ina shi ya tabbatar cewa ya gano lalle bai yi sujada din guda ɗaya bane ba amma sai yake ganin tunda har ya riga ya miƙe ai ba za a dawo da shi ba to kun ga wannan tunanin zai iya ginuwa a ransa sai ya ga cewa ko da sun yi ma dai to sun dai tunatar da shi ne amma babu dawowa alhali wannan tunanin zai zama kuskure a daidai wannan gaban eh tabbas haka abun yake idan muka koma kan maganar tahiya na farko idan limami ya riga ya rabu da kasa in tahiya ne in har ya riga ya tafi shikenan dadi a masa tasbihin saboda ya san akwai kuskure dan ya sa a ransa za a yi sujada na kabuli bayan an zo karshen sallah amma ba zai dawo ba to amma yanzu maganar da ake ba maganar tahiya bane maganar ya manta da sujada ne sujada kuma tafi karfin tahiya domin ita rukuni ce farilla ce daga cikin farillan sallah don haka ita dole ne a dawo gare ta matukan aka gane kuskuren maganar cewa an riga an rabu da kasa an miƙe wannan ba zai aiki a daidai wannan gaban ba saboda yanzu rukuni ne farilla ne aka manta dole a dawo koda an miƙe ba iya miƙewa ba kai koda an yi karatun fatiha koda an yi ruku aka gano haka dole za a yi reverse inda kawai zai sa ba za a yi ribar ba shine a ce har an dawo wannan gaban, ma'ana an manta ba a yi sujuda na biyu ba, sai kasance ana ta tafiya a sallan ba a gano haka ba sai da aka dawo wata sujuda na wata raka'a. To a lokacin ka an riga an wuce wannan gaban, shikenan babu dawowa, sai dai kawai a cire ita wannan raka'an da aka samu kuskure a cire ta a cikin lissafin raka'o'in sallan, sai a kawo wata a madadinta a ƙarshen sallah. Ana fahimta? Amma idan ya kasance ba a yi nisa ba, iya miƙewan aka yi, ko iya karatun Fatiha aka yi, ko iya ruku'u aka yi, to wannan kan ana tunawa din nan fa dole sai a dawo a yi wannan gyaran, a yi sujada din, a yi komai, sai a koma a ci gaba da abubuwan sallah. Wannan shine yadda kaidan yake. Don haka dai ta iya yiwa limamin ya zama yana da wannan tunanin tunda an miƙe ai ba a dawowa. To waɗannan su ne abubuwa guda biyu da za su iya sabbaba rashin dawowar liman, ko da an masa tasbihi a nuna masa cewa akwai kuskure a sallan, ko da ya kasance shi yana da yaƙini lallai wato baya wani gyara, ko kuma ya zama yana tunanin ai an miƙe ba a dawowa. To wannan shine abin da yake iya faruwa. Abu na uku shine adamul ittiba, wato kai a matsayinka na mamu, idan ya kasance an samu irin wannan kuskura na manta sujjada daga cikin sujada guda biyu da ake yi a kowace raka'a daga wajen limaminka, kuma da kai masa tasbihi sai bai dau wannan gyaran ba, ko dan saboda shi yana ganin yafi ka gaskiya daidai yake yi, ko dan yana gadan an miƙe ba a dawowa, to a lokacin kai a matsayinka na mamu ba da ka bi shi ba akan wannan kuskura. Da haka kenan a lokacin abinda ake bukata ka yi, da ka yi tasbihi na farko, in bai dawo ba ba za ka bi shi ba. Idan tasbihin bai wadatar ba, watakila bai ma gane me kuskuren da ya faru ba, to babu laifi dan ka yi magana ka sanar da shi ga fa kuskuren da aka samu. Kar ya tunanin cewa ai kamata yayi zaman tahiyya bai yi ba shi yasa ake masa tasbihin, a ma sanar da shi fa kaza ne fa ba a yi ba. Sai dai a Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen a cikin ɗaya daga cikin fatoyinsa da Nurun Al-Dar yace wa yusahabu an yakuna hadhal kalamu bi qira'ati ayatin fiha al-isharatu ila as-sujud, yace mustahabbi ne, abu ne mai kyau idan ya kaima an yi maliman tasbihi bai gane kuskuren ba, to ba laifi sai a yi masa magana. Amma an fi so ya zama maganan da za a yi masa a yi amfani da wata aya daga cikin ayoyin Alkur'ani mai girma wadda a cikinta akwai ishara zuwa ga abinda limamin ya manta, aimakon a yi magana kai tsaye liman kaza ne ya kamata mu yi, ruku'u za mu yi, ko sujuda ne muka manta ba mu yi ba, to sai a jawo wata ayan da take kunshe da wannan ma'anan, watakila liman zai gano to gwargwadon wannan ayan ya kamata kaza ne kenan za a yi. Misali idan ruku'u ne sai a ce masa warka'u ma'ar raki'in, to kaga warka'u ma'ar raki'in ya gane cewa okay fa ruku'u ne ba a yi ba. Misali in sujuda sai a ce fasjudu lillahi wa'budu, to kaga an karanta ayan da ma'ananta akwai maganan umurni da sujjada, ko wasjud waqtarib, wato kai sujuda ka kusanci Ubangiji. Waɗannan ayoyi makamantan su in kuskure ya faru, to sai a jawo wadda wato ayan da take da alaka da abinda limamin ya manta dan ya gano fa cewa abu kaza ne ya manta. To wannan yafi a ce liman sujuda ne baka yi ba, ko liman ruku'u ne muka manta, yafi haka. Amma shi din ma in karanta ayan bai samu ba, daidai ne ka yi magana koda da wani irin yare ne dan a gyara sallah, amma gwargwadon abin da zai ba yi zuwa ga liman ya gane kuskura, ba dogon sharhi za a yi ta yi da surutayya ba a sallah. Iya kalman da zai gane ga inda matsalan take, a dawo kan daidai abin da ya kamata, iya abin da ake bukata kenan. In ka kara akan haka kai ma ka bata sallanka, don haka iya bukata kawai ka faɗa. To wannan shine, don haka yanzu a fahimta, idan ya kasance irin wannan kuskuren ya faru, liman ya manta ruku'u ko sujjada ko dai wani farilla daga cikin farillai, babu laifi idan ana ganin bai ma gane ma me ya faru ba, sai a gaya masa cewa abu kaza ne fa bayan an masa tasbihi kenan, abu kaza ne. To wannan zai sa sai ya gyara abin da ya kamata ya gyara, sai a ci gaba da sallah. Domin kun ga musamman irin wannan gaban, liman ya yi sujjada guda ɗaya da ya taso, ya kamata a ce a ɗan yi zaman tsakanin sujjada guda biyu ne a koma zuwa ga ɗayan, a yi maka kawai sai ya miƙe tsaye, to miƙe masa ke da wuya sai aka ce masa subhanallah, to kuma sai ya dawo, da ya dawo sai ya zauna a tunaninsa ta manta ya yi kamata a yi, to yana zaune nan ma ka sace ce masa subhanallah, to kun ga yanzu raisa me zai yi, ya miƙe an ce subhanallah, ya dawo ya zauna ma an ce subhanallah, to yayi kenan. To muka ce babu laifi, shi a karan kansa zai iya tambaya wai kan me ya faru ne, sai a masa bayani. ko kuma su ma mun su yi bayani cewa wani daga cikinsu ya faɗa cewa liban fa sujjada guda ɗaya ne ba a yi ba shi kenan sai a ci gaba da sallah kuma sallah normal ba wani matsala iyaka dai kawai za a yi ba a ji saboda ƙarin da aka yi wato a cikin sallah ɗin saboda haka irin waɗannan wurare masu sarƙaƙiya wadda ma ana ganin liman bai ma gane ma me ya kamata a yi ba to ba laifi dan an yi magana saboda a yi gyaran wannan kuskuren. A Sheikh Ahmad Ibn Durayd a cikin sharhin da ya na Muktasaru Khalil ya ce wal mu'tamad abun da yake abun dogaro a mazhaban malikiyya annahu illam yafham bit tasbih cewa idan har liman bai gane abun da ake nufi lokacin da ya samu kuskure a sallah ta hanyar amas tasbih amma bai gane ma me ake nufi na gyaran ba kallamuhu yace babu laifi dan ma mu sun yi masa magana sun masa bayani takaitacce da zai gane wato me ya matsala fa illam yarji bil kalam idan duk da ma an yi magana sai ya zama ya ki dawowa yana ganin kamar ya fi su gaskiya kenan a yace yasjuduna hali anfusihim su ma mu ba za su bi nasa ba sai su zauna su yi wannan sujada din da aka manta ba za su ce to tunda gashi an masa tasbih an gaya masa ma bai dawo ba mu bi shi kawai a'a ba za a bi shi ba sai a zauna a yi wannan sujada din kafin sai a ci gaba da bin sa wala yatba'unahu fi tarkiha baras masa biyayya wajen kin yin wannan sujada din ba kasancewa wato farilla ce daga cikin farillai wa illa idan har ma mu ba su yi haka ba ma'ana ba su tsaya su sun yi masa gyaran ba ko kuma sun masa gyaran bai dawo ba kuma kawai sai suka bi shi in suka bi shi akan wannan kuskuren batalat salatun sallar su ta lalace sallar su ta bace saboda me li anna sujuda ruknun min arkanis sala cewa ita sujada rukuni ce daga cikin rukunnan sallah wala tasihu salatu bidunihi sallah ba za ta taba inganta ba dole sai da sujadan nan guda biyu a kowace raka'a sujada guda biyu ake yi in kai ɗaya ba kai ɗaya ba akwai gibi babba a sallanka wannan sallan ba ta yi ba mafi karanci a ce ita raka'an ba ta yi ba to saboda haka a lokacin ba za su bi limami ba akan rashin wato yin farilla ko rukuni dole da su dawo su yi da kansu sannan sai su ci gaba da bin shi limamin nasu to wannan shine abin da zai faru raka a takeice a matsayin ka na mamu idan haka ya faru a sallah za a yi waliman tasbih idan bai gane ba ta kai ma sai an yi magana a yi magana idan ta kai ma an yi magana ma bai gyara ba to ba za a bi shi ba sai ka yi wannan gyaran wa kanka sai ka ci gaba da bin sa daga baya ba za ka ce ka bi shi akan kuskure ba ba a yin haka to abu na hudu shine ikmalus sala to yaya zai kasance mutum zai karasa sallar nasa tun daga shi yanzu liman shi ya riga yayi gaba mike waye bai zauna ba bai dawo yayin da yin sujudan ba kai kuma ka zauna dan ka yi sujudan da ya manta to shine aka ce yadda mutum a matsayin ka na mamu zaka karasa sallan ka ba da anya sujudal mamun bayan kai kai wannan sujudan da shi limamin ya manta yutabi'u salatahu ma al-imam kawai sai ka ci gaba da bin liman a inda ka same shi kai sujudan da kama da ya mantan kai sujudan ka dago sai ka same shi idan a tsaye yake ka tsaya ku ci gaba ina karatun sura ko karatun fatiha ku ci gaba har ka zo ayi ruku'u ta da kai haka za ka karasa sallah din idan kuma ya kasance har yayi ruku'u nan ma ka bi shi ruku'un wa yajlisa ma'ahu fi julusatihi duk wani zaman da liman zai haka da ku yi tare da shi wa yusallimu bi salamihi haka nan da ka yi sallama tare da shi har zuwa karshen sallah saboda haka idan har haka ta faru a sallah ba za ka bi liman ba kai da ka yi wannan sujudan naka sannan kuma za ka zo bayan ka yi sujudan din sai ka ci gaba da bin sa daga inda ka same shi kuma a ƙarshen magana kai babu wani abu da zaka yi na sujudan kabuli ko ba'adi an fahimta ba kabuli babu ba'adi akan ka a matsayin ka na wanda kai kai daidai yanzu limamin ne ka bar shi da nasa gyaran kai ka gyara abunka saboda ka masa gyaran bai gyara ba to kai sai ka gyara sai ka ci gaba da bin sa to idan haka ta faru ya kasance kai ka gyara wa kanka shi kuma liman ya ki dawowa to a lokacin sai ya kasance idan liman ya ci gaba da sallah ka bi shi to shi limamin a hukuncin da ya shafe shi sai ya zama idan har bayan kai naka sujada din sai shi kuma ya dawo ya gane kuskuren sai ya dawo ya zauna to abinda zai fara yana zaman nan ba yana zuwa sujadan zai yi ba in ya dawo ya sako daga yana tsaye ne sai ya sako to idan ya sako din nan sai ya zauna sai ya Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wannan addu'an da ake tsakanin sujada guda biyu din sai yayi sannan sai ya tafi zuwa ga ɗayan sujada din in yayi sannan sai ya dago sannan sai ya karasa sallansa a ƙarshen sallan kuma zai yi sujada na ba'di bayan idar da sallah din. Wannan shine abin da zai shafi liman. Nan muna fadan cewa idan limamin ya dawo bayan kai ka riga kai naka sujada din, to ba za ka sake sujudan tare da shi ba, za ka jira shi ne sai in ya gama yi ya dago, sannan sai ku ci gaba da sallah. Shi kuma idan ya zo ba kai tsaye sujudan zai fara yi ba, yana sakowa da yana tsaye ne da ya zo kasa, sai ya dan zauna yi wannan addu'an da ake tsakanin sujuda guda biyu din, sannan sai ya sujuda din, sannan ya dago sai ya miƙe ci gaba da sallansa. A ƙarshen sallansa kuma dole zai yi sujuda na ba'di. وإذا لم يعد الإمام للسجود بعد التنبيه إذا kasance limamin bai dawo ba a wannan gyaran da aka yi masa na rashin yin sujuda din, yajibu alal ma'mumina an yukhbiruhu ba'da salamihi, to wajibin ma'mumi ko da kuka san cewa yayi wannan kuskuren bayan idar da sallah sai aje a same shi a masa bayani dalla dalla lokacin ai an samu faragan da za a yi magana mai tsayi wanda zai gane lalle yayi kuskure, a same shi a nuna masa cewa fa liman ga abin da ya faru, cewa fa ka fa bar sujuda guda ɗaya ne, asalan da muka yi nan sujuda guda ɗaya kai ka bar ɗayan, shi yasa muka maka tasbihi kuma baka gane ba. Don haka idan aka ganar da shi take zai tashi sai ya gyara wannan kuskure din. Ta ya zai gyara kuskuren bayan ya riga yayi sallama? Shine sai ya tashi ya kabbara ya kawo wata raka'a sabuwar raka'a a madadin wancan da aka samu wannan kuskuren, a matsayin ita wancan ya cire ta a lissafinsa kenan, wannan wadda ba a samu sujuda a cikinta din ba, amma zai yi wannan raka'an ne a matsayin yana gini a sallan nasa, ma'ana dori zai yi, sai ya kasance ya dauki wannan abun da zai yi a matsayin shi ne raka'an karshe na wannan sallan, wadda ta iya yiwuwa ya kasance iya zallan Fatiha ne ba tare da karatun sura ba. To bayan ya yi wannan raka'a ɗayan, sannan kuma ƙarshe sai ya zo ya yi sujjada na ba'di saboda ƙarin da ya yi a sallah. A nan wajen wani ƙari ne ya yi a sallah? Shi ne wannan sallaman da ya yi da maganan da aka zo aka yi masa. Kun ga wannan du'ai kaman a cikin wajen sallan ne, ma'ana gabanin ya tashi yi wannan ƙarin raka'a ɗaya da aka tunatar da shi ɗin. To wannan sallaman da ya ɗin da maganan da suka yi da wadda suka zo masa gyara shi ne a matsayin ƙari a sallan, sai ya tashi ya yi ba'adi bayan ya ci ko wannan raka'a guda ɗaya ɗin. To a nan wajen abun tambaya shi ne, kai a matsayinka na mamu wadda lokacin da limamin ya samu wannan kuskure na rashin yin sujuda guda ɗaya ɗin, ya yi ɗaya ya bar ɗaya, kuma kai baka bi shi akan wannan kuskuren ba, sai ka zauna kai naka sujuda ɗin, to idan ya zo cika wannan raka'a guda ɗayan za ka bi shi ku yi tare? A'a, kai a lokacin ba za ka bi shi ku yi tare ba, saboda kai already ai wannan raka'a tana nan garau a wajenka, kai sujudanka guda biyu kai ba ɗaya ba, shi ne ya yi guda ɗayan aka yi ƙoƙarin a dawo da shi bai gane ba bai dawo ba. Don haka yanzu wannan gyaran shi kawai ta shafa, domin shi ne bai yi sujuda guda ɗaya a cikin sujuda guda biyu da ake yi ba, kai kan ka riga ka yi. Don haka a nan ba za ka bi shi akan wannan raka'an da zai ƙara daga baya ɗin ba. Amma inda kawai za ka bi shi shine idan ya zo sujudan ba'di, idan ya zo sujudan ba'di bayan tun da mun ce bayan ya yi wannan ƙarin raka'a ɗayan zai zo fa ya yi ba'di, to da haka idan ya zo yin ba'di nan kan za ka bi shi sai ku yi ba'din tare, saboda hadisin nan da muka wuce a baya, sahwul imami sahwul lil ma'mum, cewa rabkan wal liman yana shafan har mamu. Don haka a nan wajen sujudan za ku gyara tare, amma ƙarin raka'an kai banda kai a ciki, domin kai raka'o'inka in ka ce za ka ƙara zai zama raka'a biyar kai kenan, domin wancan tana nan garau ba ta da matsala, shi ma yanzu ya ƙara raka'a ɗaya ne saboda yanzu wancan ta tashi aiki raka'a ɗayan ya cire ta a lissafinsa, shi yasa ya ƙaro wata yanzu don ta cike wannan gurbin, sannan kuma zai yi ba'adi a wajen ba'adin ne kawai za ku zama tare da shi sai ku yi sujudan ba'adin tare. To karatu na ɗan tsauri, ina fata dai Allah ya samu fahimta. Don haka a dunkulallen zance dai jama'a, idan ya kasance limami ya manta sujuda guda ɗaya a lokacin da ake sallah, za a ƙoƙarin yi masa tasbihi don a ganar da shi wannan kuskuren. Idan bai gane ta hanyar tasbihi ba, za a yi masa magana don a tunatar da shi ya gane me ake nufi. Idan duk da haka bai gane ba, ko kuma ya yi taurin kai saboda yana ganin shi ya fi ku gaskiya ya ci gaba da sallarsa a haka, to ku ba za ku bi shi ba akan ƙin yin wannan sujuda na biyu ɗin, da ka tsaya ku yi naku sujuda na biyu ɗin, sannan sai ku kamo shi a ci gaba da sauran salloli zuwa ƙarshe. Shi kuwa a ƙarshe bayan idar da sallah akwai buƙatan haƙƙi ne akan ku nasa ku je ku masa bayani don ya gane, shi yana ganewa sai ya tashi ƙaro raka'a guda ɗaya a matsayin yayi wurgi da ita wannan raka'an da aka samu matsala a cikinta ɗin, sannan kuma zai zo yi sujudan ba'di. Ku ba za ku bi shi ba akan wannan ƙarin raka'an da ya yi, amma idan zai yi ba'di za ku bi shi saboda wato sahwul imami sahwulil ma'mum, rabkan wal liman rabkan wal mamuni. To wannan shi ne taƙaitaccen bayani a dunkule. Malam ya ce kaifa naf'alu in kunna jama'atan, yaya zamu yi da irin wannan matsalan idan ta faru kuma mu muna cikin jam'i, ma'ana bayan limamin ba wai iya mamun guda ɗaya bane ba, mamun sun kai uku, hudu, biyar ko sama da haka, sai zama irin wannan kuskuren ta faru a lokacin da ake salla, sai kuma shi limamin duk da an yi dadda sallan an masa bayani sai zama shi bai yadda ba, shine yace fa in kuntum jama'atan, idan har ya kasance ku din a cikin jam'i kuke salla, fal afdalu lakum, to abun da yafi falala gare ku kuma mu ku hada kanku, an tuqaddimu wahidan, sai ku gabatar da mutum ɗaya ku tura shi a matsayin limami sabo, yutimmu bikum wanda zai cika muku sallan da ba ku cika ba, to wannan shine abun da zai faru idan aka sami wannan kuskuren limamin yayi ta wurin kai ya zama ya ki yadda, wasu sun su zira wasu ba su yi ba, to wanda su ba su yi din ba sai su samu limamin da zai zama sun ci kowanne raka'al tare da shi a ƙarƙashin jagorancin sa, sannan ya zo su yi wannan sujuda na ba din bayan sun ci kowanne raka'a ɗaya din, to wannan shine abun da yafi yace mal hukumu idza zada al imamu sajdatan thalithatan, to kuma me hukunci idan limami ya ƙara sujjada na uku, a kaida sujjada nawa ake a kowace raka'a? Sujjada guda biyu, yanzu karatun da muka gama yi ya rage guda ɗaya sai yayi ɗaya, yayi ɗaya ya rage ɗaya, to yanzu kuma mun zo kan gaban yayi biyun kuma har da ƙari, duk wannan zai iya faruwa saboda yanayin rayuwa ko tunani ko dai rafkanuwa da yadda shaidan yake shiga cikin lamuran mutane, wani lokacin ya zama ƙarawa zaka yi, wani lokacin ya zama ragewa zaka yi, ka samu rafkanuwan ta hanyar rage, wani lokacin ka samu rafkanuwan ta hanyar ka ƙara abin da babu shi ne, kun ga yanzu muka gama magana akan rage, yanzu kuma ya zo mana akan abin da ya shafi ƙari, to da haka yace idan mutum ya idan limaminka ya ƙara sujjada na uku, ya yi sujjadan guda biyu amma sai na ganin har yanzu da saura kaman ɗaya yayi kenan, sai ya ƙara yin ta uku, to kai a hukuncinka a matsayinka na mamu, yace wa idza zada al imamu sajdatan thalithatan, idan limaminka ya ƙara sujjada ta uku bayan yayi biyun kuma sai ya ƙaro uku har da gyara kenan, fasabbih bihi, to aikin da yake kanka a matsayinka na mamu kai masa tasbihi kace subhanallah, saboda ya gane fa akwai matsala, sujudan nan guda biyu an riga an yi su babu bukatan ƙara wata, wala tasjud ma'ahu, idan kai masa tasbihin nan in ma ya ji in ma bai ji ba in ya dawo in bai dawo ba to kai dai ba za ku yi tare da shi ba, kar ka bi shi akan wannan kuskure din, li'annaka ma'murun bittibahi fi sawabihi la fi qat'ihi albayyin, domin kai an umurce ka ne kai masa biyayya akan abun da yake na daidai ba taba murtanka kai ma wani da'a akan abun da yake na kuskure musamman kuskuren da yake bayyananne karara ba, kana da yakinin tabbas ba, sujudan nan guda biyu kun riga kun yi su amma kuma gashi liman yana so zai ƙara na uku, kai kai masa tasbihi in bai gyara ba ko bai dawo ba to kai ba za ka ce ka bi shi ku yi tare ba, kamar idan da sallah ne wanda za mu zo karatun a nan gaba, rakan sallolin asubahi rakawoyin sallan asubahi raka'a biyu ne, liman ya yi raka'a biyun kuma sai ya miƙe tsaye zai yi zai ƙaro wata saboda rafkanuwa, to a lokacin za a masa tasbihi in bai dawo ba za ka ce to ai bari in bi shi ba, tunda an ce ai inna ma ju'ila al imamu li utamma bihi, an sanya limami ne dan a duka koyi da shi, to anan ba za ka koyi da shi ba akan kuskure, lalle ba za ka bi shi ba dan a ƙara wannan raka'a, ko liman sallan azhar ne an yi raka'a hudun ya kamata a zauna a yi tahiyyan ƙarshe a yi sallama kawai sai ya miƙe a zatansa akwai sauran raka'a, to kai ba za ka bi shi ba amma za ka masa tasbihi amma ba za ka taɓa bin sa ba akan wannan ƙarin da zai yi, haka shi ma sujjada din in har ka tabbatar an riga an yi sujjada guda biyun nan da ake yi sai kuma liman ya zo zai ƙara ɗaya, in ka masa tasbihi bai dawo ba za ka bi shi ba, kai kawai ka yi zamanka a haka, in ya gama ya dawo sannan ku ci gaba da sallan tare, kana kuma a ƙarshe sai a masa bayani dan ya gyara wannan kuskuren, sai ya zama wani irin sujjada za a yi kenan a ƙarshen sallah ba adi, saboda ai ƙarawa yi sujjada biyu ake sai shi kuma ya ƙara suka zama guda uku, to wannan shine tsarin abin da zai faru, kamar na faɗa mana sati biyu da suka wuce cewa wato a kowace raka'a na sallah sawa'un farilla ce ko nafila zaka samu cewa akwai ruku'u guda ɗaya a cikin ta, akwai sujjada guda nawa, sujjada guda biyu a cikin ta, har ma na tambaye mu cewa ko mun taba tunani game da hikiman da yasa Allah ya maida sujjada biyu a kowace raka'a ɗaya, nace akwai lokacin da sayyidina Ali Allah ya dade shi aka masa tambaya akan wannan, sai yake nuna cewa hikiman da yasa aka sanya sujjada guda biyu a cikin kowace raka'a kamar ana tunatar da kai ne cewa kai din nan fa ga asalinka kuma ga makomanka, lokacin da kai sujjadan farko shine min ha khalaqnakum kenan, lokacin da kai sujjadan nan akan me kai a ƙasa kai, to daman Allah ya ce min ha khalaqnakum daga ƙasan muka yi ku, to wannan shine sujjadan da kai na farko, sannan kuma lokacin da ka dago daga sujudan shine kaman ka taho rayuwa kenan, ka zo da kana rayuwa a duniya. Bayan ka gama rayuwanka da ka koma ina ƙasa, shine wa fiha nu'idukum, to wannan sujuda na biyun da kai din kaman ka gama rayuwa ka koma cikin ƙasa kenan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, sannan ko bayan ka gama sujuda guda biyu shikenan haka kai sallama ka ga sai ka dago, to shine ma'ana za a tayar da ku daga cikin ƙasan watan wata rana. Da haka kenan sujudan da kai na farko kana da cewa ga asalinka, dago wanda kai ma'ana ka zo duniya ka rayu ka gama iya rayuwanka, koma wanda kai din nan ka mutu kenan, dago wanda kai bayan ka sujuda na biyu din kaman an tayar da kai ranar hisabi kenan, ranar alkiyama. Wannan shine abin da yake faruwa duk lokacin da mutum ya sujuda guda biyu din nan, to hikiman yin haka kenan. Fassaran ayat min ha khalaqnakum ne wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kuma wannan yake nuna mana karancin rayuwa, domin kun kullura za ka ga cewa rayuwar dan adam yana kasancewa na tsakanin wato abubuwa guda biyu wadda babu su, shine kafin ayyuka ka zo ka rayu, sannan kuma daga baya zai zama babu kai. Sai zama kenan iya rayuwar da zaka yi din fa bai kuce tsakanin wannan zaman sujuda guda biyun ba. An halitto ka daga ƙasa ka zo duniya ka rayu, shine iya wannan zaman tsakanin sujuda guda biyu din, ka mutu shine ka koma cikin ƙasa kenan lokacin da ka koma sujuda na biyu. Zaka rayuwar bata da yawa ta yadda lalle dimmi hankali ya kamata yi wa kansa faɗa wajen gyara rayuwarsa, domin kar ya zama ya hasarin wancan gida na ƙarshen da ita ce rayuwa ta dindindin. Jama'a za mu dakata a nan saboda mu bar ma wata sati ƙarashin karatun, domin ina so darasin ya kasance darasi 50 ne daidai muka yi a littafin ya zama shine khatima din. Ubangiji da Allah ya wafakar da mu ya sa mu dace abinda muka yi na daidai. Allah ya tara mu aladan kuskuren mu, Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum assalam wa rahmatullahi.